ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا أتكين وانا يمتي من البركة نجوماء أيو شدا قوتا ذو الحجة هجر رمائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديانة لليهدو da 42 kuma shi yake daidai da 16 ga watan 7 miladiya ta 2021. A wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda ba mu wuce ba cikin tafsirin suratul baqara. A yau kafin mu shiga karatu za mu yi tsokaci mai muhimmanci. Dangane da abin da ya faru a sabar da ta gabata, na zama da aka yi tsakanin matasan malamanmu da kuma shehin yan gaba gadi. Wanda duk duniya kowa ya ji abin da ya faru, an ji kuma an gani, ba a yi wani abu a cikin duhu ba ko a ɓoye. Abinda aka yi a fili aka yi shi, mutane suka halarta, kuma bayan wannan aka sa a kafofin sadarwa, aka sa a kafofin watsa labarai na ciki da na waje, na gani da na sauraro. Saboda haka babu wani abu da aka yi shi a cikin duhu ko a ɓoye wanda wani zai zo ya ce ko ba a yi masa adalci ba. Allah subhanahu wata'ala kodayaushe yana gaya mana cewa idan gaskiya ta zo, to babu yadda za a yi ƙarya ta samu gurbin zama, ba ta samu gindin zama ba. Mai Allah ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batil kana zahuqa.
Kace gaskiya ta zo, ƙarya kuma ta rushe, kuma daman ƙarya rusassa ce, ba ta da gindin zama. Masu hikima suna cewa, man yadda'i bima laysa fihi fadhahathu shawahidul imtihani, wanda duk zai riƙa da'awar abin da ba ya da shi, to da an zo jarabawa zai kunyata. Kuma abin da muka gani kenan, a maganganu da aka yi ta faɗa ana nasabtawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da manyan tabi'ai da manyan limaman shiliya da manyan malaman hadisi, ana nazarta musu miyagun maganganu, ƙazamin lafuzza na ɓatanci wanda ba kowa ne zai iya furta su ba, ko ba kowa ne zai iya sauraron su ba. To kamar yadda muka faɗa, kuma wasu mu ma suka faɗa cewa duk sanda za a zauna da mai irin wani maganganu, babu ta yadda za a yi ya iya kare kansa, babu ta yadda za a yi ya iya tabbatar da maganganun da yake cewa yana karanta su ne a cikin littattafan musulunci, littattafan musulmi. littafan hadisi waɗanda yake faɗa da su kusan su ne littafan da a kansa aka gina wannan addini na musulunci. Duka ibadunan da muke yi, sallah, azumi, zakka, hajji, mu'amalar aure, cinikayya, dukkan wani abin da ka san ana baka fatawa a kansa, an gina shi ne akan abin da waɗannan littafai suka zo da shi na bayanin Alƙur'ani mai girma. Saboda rushe waɗannan littafai rushe musulunci ne gaba ɗaya. Shi karan kansa kamar yadda kuka ji yayi su bulda baka, kuma abin da dole ya faɗi haka cewa shi ma da su yake bautar Allah. To ya za a yi abin da yake kunshe da zagi da cin mutunci na manzon Allah kamar irin wannan kuma kace da shi kake bautawa Allah? Ai ba zai yiwu ba. Tun daga nan zaka fahimci cewa mutumin nan dirkaniyarsa yake bai san inda ya sa gaba ba. Babu ta yadda za a yi kace waɗannan kasabun maganganu marasa daɗin ji kana tsinewa waɗanda suke faɗar waɗannan maganganu, kana cewa sun yi kaza sun yi kaza, kuma kace da waɗannan littafin kake bautar Allah. Babu ta yadda za a yi mutum ya yi da'awar abin da babu shi a ce ya tabbatar da abin kuma ya iya tabbatar da shi. Wani abin ba zai yiwu ba. Ni na tabbata in za a bashi shekarun Annabi Nuhu alayhi salam a bayan ƙasa, in za a tara masa dukkan littafin duniya a ce ya nuna wannan abin da yake faɗa, ba zai iya ba. Zai iya ba. Kuma kowane daga cikin ku nan zai iya ƙure shi kamar yadda aka ƙure shi. Saboda magana ce guda kace a hadisin Bukhari ko a hadisin Muslim lamba ta kaza an ce wa manzon Allah kaza, to in dai ba kai ka faɗa ba to ka nuna gurin. Idan ya zanto babu gurin, kaga mutum shi ya faɗa kenan. Kuma shi ne abinda duka malaman Kano da duka ɗariƙoƙinsu da ƙungiyoyinsu suka yi ijma'i akan cewa shi yake danganta manzon Allah waɗannan maganganu. Masu cewa ba a masa adalci ba, ana cewa yana zagin manzon Allah, shi ba shi ya ce ya zagi manzon Allah ba, to tunda babu wanda ya faɗi magana sai a bakinsa aka ji ta shi ya yi, to wa za a ce ya yi? Da bakin aljanu yake magana? Sauraka shi ya yi? Sauraka ni na tabbata kamar yadda muka sha faɗa, babu ta yadda za a iya tabbatar wannan in dai har aka zo aka zauna da shi. Shi ma ya yaudari kansa da ya yarda har aka zauna da shi din, da na san ba da san shi ba ne. Dole ce kanwan naki. Ibnu Hajar a cikin Inba'ul Ghumur bi Anba'i Al-Umur ko bi Anba'i Abna'il Umur a ciki ya zo a cikin tarjamar wani mutum da ake kira Shams Ibnu Ata, wanda ya rasu hijira tana 889. Wannan mutum yana daga cikin mataimakan wani basiraki da ya yi yaƙe-yaƙe wanda ake kira Taimurlank. Yana cikin awan ɗinsa kuma ya shahara da cika baki da kuri da ainihin ƙafafar ilimi ta banza da wofi. To sai wata rana cikin irin surutansa sai cewa ya yi akwai hadisin da ya zo a kan wato ƙasarun sallar magariba. Dai san sallar magariba ko? Sallar magariba ba a mata ƙasaru. Raka'a uku ce, raka'a uku ce. Kana zaman gida ko kana tafiya? Ruba'iyya ita ake wa ƙasaru. Mutumin nan saboda iya yi sai cewa ya yi akwai hadisi da ya zo a kan cewa ana yin ƙasarun sallar magariba. Aka je aka titsiye shi irin yadda aka yi wannan titsiyen. Aka ce to ya nuna gurin. Sai ya ce akwai hadisin Jabir. Hadisin Jabir ya zo a cikin littafin Al-Firdaus na Abu Laysa Samarqandi. A ciki ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi sallar ƙasaru ta magarba. Aka ɗauko littafin Samarqandi irin yadda aka ɗauko Bukhari da Muslim, aka ce wannan mutum nuna gurin. Aka ɗauko masa aka ce to ka ce a cikin littafin Al-Firdaus da Abu Laysa Samarqandi yake wannan hadisin na Jabir, to nuna shi. To da yake shi ya fi wannan wayo, ya fi wannan dabara, ya fi wannan hankali. Sai ya ce to ai shi littafin Abu Laysa Samarqandi kofi uku gare shi. Akwai babbansa, akwai na tsakiya, akwai kuma ƙanƙaninsa. yace to wannan hadisin da na gaya muku yana cikin babban babban kuma bai shigo mana kasar mu ba to kada to an dade ana irin waɗannan masu da'awar abinda bas babu shi su ce akwai to amma duk sanda za a tsayar da su a ce ku nuna to za su ji kunya shine fadahatu shawahidul imtihani akwai Abdul Karim ibn Fakkun ɗaya daga cikin malaman Algeria ne da shirya da su shekara ta 1073 shekara ta 1662 miladiya yana da wani littafi sunan shi Manshurul Hidaya fi kashfi man idda al-ilma wal wilaya littafi ne yayi domin tona asirin waɗanda suke da'awar ilimi ko suke da'awar walittaka littafin yana nan an buga shi ta haƙiƙin Dr. Abul Qasim Sa'adallah an buga shi a Darul Gharb saboda irin waɗannan mutane an shayin su a baya kuma babu da ba wahala asirin su yake tunuwa mun ce za mu yi ɗauraya a kan tattaunawar da 'yan uwa za su yi idan sun masa wankin babban bargo to mu yi ɗauraya to abinda na fahimta sun wanke shi ta tas babu abinda za ka ɗauraye abinda ya rage shanya ce shanyar nan kuwa ba aikin mu bane wannan shanyar tana jiran sa a kotu can alkali shi zai yi wannan aikin shanyar muna fatan ya gaggauta shanyar mana shi a wannan mutum dukkan wani wanda yake bibiyarsa da kuma dan abin da aka ji daga wannan tattaunawa tasu da waɗannan matasan malamai Allah ya saka musu alkhairi kuma ita ma gwamnati Allah saka mata da alkhairi da ta ingizo shi karfi da yaji ya fito aka yi zaman Allah ya musu sakayya da alkhairi wanda duk ya ji yadda maganganun da yake faɗa zai ga cewa salo ne wanda ya bi da masu irin aƙidarsa kuma suke bi na a ɗauki hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata ƙissa lafazin da zai zo cikinta sai a ɓata shi a munana shi a fito da shi cikin wata mummunar kama ta yadda kai mai sauraro da ba larabci kake ji ba in ka ji fassarar sai ka jikinka za ta tashi to abinda suka riƙa yi kenan irin misalan da za ku gani kamar misalin hadisin Anas wanda Imam al-Bukhari da waninsa suka rawaito na cewa da Anas yake cewa wata mace ta zo ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana bujiro masa da kanta ma'ana ya aure ta har take cewa ya rasulullahi alaka bi haja kana da buƙatar aure na wanda an ji irin mummunar fassara da yawa hadisi fassarar da babu wanda ya taɓa yin ta لا من الأولين ولا من الآخرين لا من الإنس ولا من الجن فوان دي تقوى النفسرة سيشي ممون الفسرة وان دا أنسان شيء وكلمة تعريض دي فسرة دا كما كلمة حاجة دي يمس ممون الفسرة سبو دا ممون المنفة تعريض وشي تنا كرقصة هكي يجي حاجة كما يجي بقاتر شعوة تقنا نمجد وشي هكي فسرة ta'aridu wanda kowa da yake fasara tana bujiro da kanta dan a aure ta wanda shine har yar gidan Anas tana zaune lokacin da Anas yake gaya wa Sabit wannan hadisi har take cewa kai wannan mata da abun kunya wacce su tana cewa a aure ta har take har Anas yake cewa ta fiki don ita ta so ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya bude da wannan fasara ya lalata ta kuma ya kasa nuna inda wannan fasarar take a cikin hadisin kun ga aikin yadda ba ya buɗa ya karanta ai da sai ka buɗa ka nuna ina kurkusar take kuma irin wannan hadisi ba Anas ba Sahal ibn Sa'ad ya rawaito irinsa Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi hadisin sai yana nan a cikin Sahih Bukhari da sauran littafan hadisi yana cewa wata mata tazo suna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun ta'ridu nafsaha alaihi sai wata miji tazo tana bijirar da kanta ma'ana dan ya aure ta fa khaffada an-nazara fiha wa rafa'ahu falam yuridha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle ta yaga ba shi da bukatar auren ta ba shine anan wani ya tashi ya ce ya rasulullahi in ba ka da bukatar ni ka auren mu a'a san hadisin kace ka karantar da ita ayat suratul baqara to kalmar da tazo a can wancan hadisin Anas ta'ridu nafsaha ita ce tazo a hadisin Sahih kuma a ciki an ga karshe Annabi ya aura ma wannan mutum amma kaga saboda bubunan wani fa sai ya ce ai kwarkwasa tazo tana yi gaba ya manta cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wataala ya halatta masa auren matan da za su zo su ba da kansu kyauta a aure su ba da sadaki ba wannan khususiyar Annabi ce sallallahu alaihi wa sallam fi babin nikah duk malamai suna fadar ta cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halatta ya auri mace in dai har ya ga ta yi masa koda ba sadaki Allah zai biya masa Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahallalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin wannan ayar ita ce waɗannan matan suka ji suke so su samu raban cikinta Allah ya halatta masa dangogin mata daban-daban tun daga matansa da ya aura ya ba su sadakinsu da abinda hannunsa na dama ya mallaka wato bayinsa mata ƙwarƙwararrunsa sannan kuma da ƴaƴan baffanninsa maza da ƴaƴan baffanninsa mata gwagwanninsa mata da ƴaƴan ya gwalgwal ɗinsa da ƴaƴan abin nan kawunsa da ƴaƴan ya gwalgwal ɗinsa sai Allah subhanahu wataala ya ce wa imra'atan mu'minatan da mace mu'mina in wahabat nafsaha lin-nabiy in ta bayar da kanta kyauta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan mata abinda suka so shine su rabauta da wannan su rabauta da wannan amma shi saboda mugun nufi Imam al-Bukhari da dukkan malaman hadisi suna kawo hadisin babin mace tana iya bijirar da kanta ga mutumin kirki ta ce ya aure ta sai su kawo wannan hadisi na waɗannan mata da suka bijirar da kansu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 225251 hadisin Aisha yake cewa annaha kanat tu'ayyiru an-nisa allati wahabna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qalat ala tastahi al-mar'a an tahrida nafsaha bighayri sadaq Aisha kun san yadda mata suke da kishi kuma kissar Aisha da kishin da take yi da ma'aiki sallallahu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da sananne waɗanda suka riga ta ma tana kishi a matsayin kishi a matsayin dabi'a halitta da Allah ya halicci ɗaya mace da shi kuma da irin ƙaunar da take wa Annabi sallallahu alaihi wasallam takan so a ce ma ba ta da abokiyar tarayya a cikin sa saboda haka sai take ganin mata suna abin kunya har su zo suna kawo kyansu kyauta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sadaki take cewa ala tastahi kaga farkon hadisi sai ce kanat tu'ayyiru an-nisa allati wahabna wahabna kaga akai amfani da kalmar wato bayar da kai kyauta sai take cewa a cikin maganarta ala tastahi al-mar'a yanzu mace ba za ta ji kunya ba an ta'rida nafsaha kaga kalmar ardu din da tazo a hadisin Anas da Sahal ta kuma zuwa a hadisin Aisha an ta'rida nafsaha ta bijirar da kanta to kaga mutum ya zo ya ce ai kwarkwasa ake nufi da wannan? Ina zai iya tabbatar da wannan a cikin hadisin Allah? Ta ina kaga ai dole ya ci minti 10 za su ishe shi ba. To in da ku ba shi duka zaman ma ku ce dashi ne, wallahi haka za a tashi sai dai ita surutai ita zuba, amma wallahi ba zai iya tabbatar da wannan. Sannan kalmar haja, haja da ya fassara ta da buƙatar ɗa namijin ga mace, wanda haja din nan asali takan zo da buƙata ta yau da gobe. Alƙur'ani ya zo da wannan a wurare daban-daban. Daga ciki Allah subhanahu wataala yana cewa lamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min shay'in illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha. Yanzu ya ce sha'awa ce ya biya wa kansa saboda Allah. Hajatan ba gata ba ita ce haja, alaka bi haja nan ma Allah ce illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha. Yayin da ƴan uwan annabi Nuhu suka shiga ta kofar da ubansu ya yi musu umarni, mahaifinsu ya yi musu umarni su shiga ta nan, Allah subhanahu wataala ya ce ma kana yughni anhum min Allahi min shay, ba zai iya wadatar musu komai, ba zai iya amfana musu komai daga Allah ba. Illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha, sai dai buƙata ce a cikin zuciyarsa da ya ga ya biya wa kansa. Kaga ana ai ba sha'awa ake nufi ba, yana da sanya kawar da ƴansa daga ainihin kambun baka. Saboda haka matasa ne zarata masu kyawawa wanda suke da shiga mai kyau. Saboda haka in suka so su shiga gari ta kofa ɗaya, yana tsoron kada wasu su kalle su musu kambun baka, yace to su shiga ta kofofi daban-daban. To ne ita ce haja din, yan saboda Allah wani sai zo ya fassara ta da sha'awa. Haka nan a cikin Alkur'ani, cikin suratul Ghafir, Allah yana maganar dabbobi da Allah ya halitta mana na ni'ima, suraƙumi da shanu da awakai da kuma sauran dabbobi da Ubangiji ya halitta mana, sai ya ce walakum fiha manafi'a walitablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalu. Ce walakum fiha manafi'a, kuna da abubuwan amfani a cikin waɗannan dabbobi. Sai ce wali tablughu 'alayha hajatan fi sudurikum, kuma dan ta isar da ku wurin da take da yake bukata ce a cikin zukatanku. Kuna da bukatar zuwa wannan guri ku hawo waɗannan dabbobi su kai ku, kamar yadda ake hawan raƙuma su kai mutum inda yake bukatar zuwa. Kaga kalmar haja ta zo anan. Sannan walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ينزع أنن سيكا تشيش أوائك نفي تو إذن هك حاجة حاجة تخيزوا على هربشي منين زي ساة چن دن مجتازو غماء النبي صلى الله عليه وسلم تشي كندا وتبقات أبونا واتو كندا بقات أولينا كفسرات تشعور لها نمجي. Kaga akwai mummunan nufi daman a cikin zuciya. Sannan daga cikin yadda irin misalan irin abubuwan da yake ɗauka ya muna da fassararsu, ya ba su wata ma'ana mai muni ta yadda wanda baya jin larabci sai tsika jikinsa ta tashi. Da yake karanta hadisin Anas a wajen taron ma ya faɗi shi hadisin Anas a abin nan lokacin da ya taho da Safiya daga Khaybar. Hadisin yana cikin Musnad Imam Ahmad. Kafin Imam Ahmad ya rawaito shi, Ibn Abi Shayba a cikin musannaf din shi ya rawaito shi, shi cewa falamma dana min al-madinati awda'a an-nas wa awda'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika kanu yasna'u. Yayin da suka kusanto Madina, aka zo shiga garin Madina, sai mutane suka karawa abin hawansu sauri. Shi ma manzo Allah sai ya ƙara wa abin hawansa sauri, kuma haka mutane suka saba yi a tafiye-tafiyensu. Yayin da suka matso kusa da gida, sukan ƙara gaggawar abin hawansu. Alisi sai manzo Allah shi ma ya ƙara gaggawar abin hawansa. Fakharra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakharrat ma'ahu, sai abin dabbar da annabi yake kai sai ta faɗi. Ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tunda yana kan dabbar ta yi tuntuɓe. Fa'asarat naqatu rasulillah, haka yake hadisi, fa'asarat an-naqa فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرت معه سي تابور دا نبي يكي كاي سي تي تنتبي da tayi tuntuɓe kun ga tafi da guiwa ta rabin nan saboda ka wanda yake kanta shi ma zai tafi da rabin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba iska bane mutun ne kamar yanda Allah ya ce qul inna ma ana basharun mithlukum yana kan abin hawa da ya tuntuɓe ya fadi me zai faru shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fado tare da wannan abin hawa ita ma wacce ya goyo kaga yanzu za ta fadi shine Anas ya fadi wannan amma mutumin da ya tashi fada ajin ko koma za ku ji mun kalmar da ya fada sai ya suntubo sai ya runtubo wato kalma dai da babu ladabi a cikin ta wato dan ya bata abin sai ya suntubo ko ya runtubo ko ta kalma dai irin wannan za ku je ku sake sauraron abin ku je wata mummunar kalma a lokacin ma ya fade ta wai dan dai ya nuna cewa gashi Imamu Ahmad ya kawo hadisin Anas ya fadi wata mummunar kalma kan Annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ya ce taguwar manzo Allah ta fadi ya fado da shi da wanda yake bayan sa sun fadi sai ka ce Anas ya zagi manzon Allah kai kuma ka zo fassara sai ka muna da kalmar ba wai ka dauki kalmar faduwa ko tuntube sai ka dauki kalmar mummuna kamar irin yayi sama ya fado ko wani abu irin wannan sai ya suntumo sai ya runtumo ko wata kalma mai kama da wannan wanda kalmar khurur kalma ce ma'rufa tana nan a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya amfani da ita alqur'ani cikin lokacin da yake maganar bayin Allah Allah yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqan sujud wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqan yabquna wa yazidu khushu'a na'am saboda Allah in ka tashi sai ka ce sun tumo saboda Allah sai ka ce sun tumo to kalmar da Anas ya amfani da ita ita ce kalmar da Allah subhanahu wataala ya amfani da ita akan bayin sa na ƙurai yace wa ƙuraishawa aminu bihi aw la tu'minu ku yi imani da alqur'ani ko kar ku yi innal ladina utul ilma min qabli wadanda aka ba su ilimi gabanin azo a saukar da alqur'ani idza yutla alaihim in ana karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujjada suna fadi su yi sujjada da goshin su kaga kalmar ya khiruna din ita ce Allah ya faɗa amma baka isa ka ce suka suntumo ba Allah subhanahu wataala ya faɗa annabawa annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Ishaq annabawa da yawa da ya ambace su ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'nu wa min zurriyyati Ibrahim wa Isra'il wa mimman hadaina idza tutla alaihim ayatur وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أن باون الله الله سبحانه وتعالى يكتوى وأن نسوني وأن الله ونئمة دقى أن باوى من ذرية آدم دقى ذرية النبي آدم وممن حملنا مع نوح دقى أن مكأو كيسو أجل جلوة رد نوح ومن ذرية إبراهيم وإسراء إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا دغ ذريه ابراهيم لاسرائيل شين يعقوب دا ودند مكا زابا مكا شريار ودند مكا شريار مكا زابا ومن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن دول لوكاشين دا اكي كرانتا مسو ايين الله مي رحمه الله تي خروا سجدا سي سفاد سي سجدا كلمه خرور دين ايتا اكي انفاني دا ايتا الله تي انما يؤمن باياتنا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون التي وأن كوي سكي إيماني دا آيو يمسوني وأن دا إذن أكي مسو وأزيد إتاء التي خروا سجدا سي سفائي سي سجدا وسبحوا بحمد ربهم سي تسبيه تارير ودو وبيجي جنسوهم لا يستكبرون باسا جرمان كي أكسر النبي يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا saboda Allah in kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka ce ya suntu saboda Allah kaga wannan me zaka fassara shi so a ci ya ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar nan da Anas yayi ma'ana yayi amfani da ita ita ce alqur'ani yayi amfani da ita akan bayin Allah babu wani abu da cin mutunci a ciki amma kamar yadda abin ya zama cin mutunci kuma kace ka gani ana zagin manzon Allah cikin sahih al-bukhari ko sahih muslim a ce ka nuna abu ina zai iya nuna abu ai ya san gaban wazi yake zai karanta musu a ce kharra yace sun tumo a kyale shi akwai kissar umar da naje na fada kissar umar lokacin da ubay ibn abdullah ibn ubay ibn salul ya rasu an sa abdullah ibn ubay ibn salul irin cin mutunci da ya taiwa annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganu munana da ya ta fada wa manzo sallallahu alaihi wasallam da cin mutunci in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal ya sifanta annabi da adhal shi kuma a'azz annabi mafi kaskanci shi mafi daukaka kuma yace in muka koma madina sai mun kore shi wai sai ya kore manzo Allah daga madina yake cewa shi da manzo Allah da sahabbai abin nan ne da laraba suke cewa sam min kalbaka yakulka ka ba wa karanka abinci ya ce koshe ya dace je ka haka yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu ka kule da ba su abincin ku har su watse su kama gaban su maganganu da yake ka fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo wucewa akan jaki annabi yana hawan jaki ya zo wucewa sai ya toshe hanci wai yana jin warin jakin manzon Allah maganganu na cin zarafi an yi ta gaya manzon Allah har ma wasu suka ce ya rasulullah ka kashe shi a huta annabi ya ce yanzu in kashe shi aje ai ta labarin ina kashe sahabbai ana ganin sa cikin mu yazo ai sallah da shi ai azumi da shi in an fita yaki ya lallaba abu ba mu da na kashe shi labari zai yaɗu a kasashen larabawa makiyas ce ai kun gani ga wasu sun yi imani da shi ba bai kyale su ba ya kashe su ku je ya kashe ku kuma annabi ya ce ba zan kashe su ba lokacin da ya mutu akwai dan shi abdullahi bin salam sahabi ne bawan Allah abdullahi afwan abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi ibn abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi ibn salam wani ne daban abdullahi ibn ubay ibn salul sunan mahaifinsa gare shi lokacin da ya rasu abin yana damun sa dan lokacin da yayi wadancan maganganu har aka zo aka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi din dan sa yace ya rasulullahi kada a sa wani ya kashe shi kuma ita jin kaikai an san da mahaifi duk daga irin magana yana jin mahaifinsa ne kuma abin da nasu na larabawa nahwa al-arabiyya wani ya kashe shi in ya gansa ya rika damuwa kuma wani ya taba imanin sa sai yace ya rasulullahi a banni ni inje in taro shi yaje ya tsare kofar garin Madina yace wallahi sai ka janye maganar da ka faɗa akan manzo Allah ko kuma wallahi ba za ka shiga ba lokacin da ya rasu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shafa'a ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo yi masa sallah ya bada tufarsa ayi masa likkafani ko wata kila Allah zai tausaya masa da wannan Allah zai ji kansa Allah zai rage masa azabar da zai masa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake wa kana bil mu'minin rahim annabi sallallahu alaihi wasallam rahman mutum ne mai tausayi mutum ne mai afuwa baya san abin da zai cutar da umma azizun alaihi ma alitu harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim saboda haka sai kura zai tashi sai da umar sai rike rigarsa ya ja rigarsa ya ce ya rasulullahi shine fa yake kaza yake kaza yake kaza ba kuma Allah ya ce kada kai musu istighfari ba kada kai musu istighfari annabi sallallahu alaihi wasallama ya fisge rigarsa ya ce matukar dai Allah bai hana ni ba zan je to da ya zo fassara wannan hadisi saboda ya ci mutuncin annabin kansa ya ci mutuncin sayyidina Umar sai cewa sayyidina Umar ya fisgo shi ya ci kwalarsa ya fisgo shi ya ci kwalarsa ya fisgo shi wallahi kai fada hadda cewa ya ci kwalarsa yana karantawa a cikin hadisan da Bukhari ya kasa da alfaz daban-daban akwai wanda ya ce ya zabahu Umar sayyidina Umar ya jawo rigarsa akwai da ce akhadha bi thawbihi rasulullah ya rika rigar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wani abu ne dabi'i sayyidina Umar ya san mutumin nan ya san abubuwan da misalin da zan muku matso muku da abin kusa kamar shi yanzu da yake waɗannan maganganu matsiyatan maganganu akan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a ce cikin ƴaƴansa ko wannan din nasa da ya zo da shi yana son koyar da kai watakila ko muƙabalar da za a yi akai din na ta ratsa shi yayi imani da abin da aka ga da yaji na gaskiya sai shi wannan ya mutu sai ya mutu sai mutu yaran nan sai ya lallabo sai zo same ni yace dan Allah mallam a daure aje a masa sallah ko Allah zai gafarta masa aje a masa addu'a in ji tausayin sa zan miƙe mallam Kasim mai riƙo ni ba ko ba za ku riƙe rigata ba to sai a ce an ci kwala ta an fusgo ni saboda Allah saboda Allah to wannan misali ne amma ni ma bazan je ba to haka yake yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan bubura fasara to ya za a titsiye ka a ce ka kawo wannan fasarar ba minti goma ba ko minti nawa za a baka ina za ka samu ta ba ka samu ta in ko kula dukkan abin da yazo yana fada an yi wa Safiya fadi an yi kaza ba su ne aka tambaye shi ba to irin wannan mummunar fasara ce yake a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya sanya sadakinta shine kanta sai suka ce to ya mata fadi ya manta cewa Allah subhanahu wataala ya halatta masa ya auren ba ma sadaki har yake ta magana to sadakin kafin ne ko bayan an yi auren ne ya bata ko kafin an yi auren ne ai kaga kafin an yi auren zai bata to annabi sallallahu alaihi wasallam ya auren ta ma ba sadaki Allah ya halatta masa wa mar'atan mu'minatan in wahabat me ake nufi da hiba a baka abu kyauta cikin kuran ba wanda matar su ta ba da kanta ta ba shi kansa kyauta saboda ba wanda ya isa to in annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wacce aka ciyo ta ribar yaki yayi mata ainihin mutunci ma ya yanta ta wannan darajar ta yi darajar ta yi asalin duk wanda ya karanta kissar zai ga irin karamci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin kyawawan ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Huyay ibn Akhtab shugaba ne a cikin Yahudu shugaban Yahudawa ne basaraki ne aka yaƙe su saboda irin kutungwila da kitififi da suka yi ta shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an san abin da ya faru a sira annabi ya je ya yaƙe su aka ci su da yaƙi a nan za ku je na cewa wai Anas ya goma ya harhaɗa ya maida kissar wani lokaci ta zama kissar banu ƙurayza wai saboda kawai ya ce wa qatala al-muqatila wa saba al-zarari wai shi ne ya maida ita banu ƙurayza da za ta tsiye shi a lokacin ya nuna inda Anas ya ce banu ƙurayza wallahi ba zai nuna ba kawai abin da ya zo a cikin ruwayar Anas ya yi abin nan rawun da ya ruwaito ta ya yi ikhtisaranta sai ce wa qatala al-muqatila wa saba al-zarari wanda kuma dama haka abin da yake faruwa a yaƙi kenan duk wani yaƙi da za a kwafsa za a kashe wasu mayaka kuma in an samu matan su da yansu za a kama su abin da ta ce shi ne abin da ya faɗa sai ya ce wai ya mai da kissar ta koma banu ƙurayza wai yana ta tufka da warora ya mai da ita banu ƙurayza mai da ita Khaybar a nan ma ya faɗa a cikin hadisin gaba ɗaya ba inda aka faɗi banu ƙurayza cewa akai kawai wa qatala al-muqatila wa saba al-zarari lokacin da aka zo aka ba da aka zo aka yi rabon abin nan sai ta fada ka san dihiya annabi shi yake kasa abubuwan da ake annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yana son ta kuma kasansa tun farko zai kasa ya aje ta a kasansa amma sai ya kasa sai ta fada wannan abin kuma kasancewa ta na farko ɗin babban gida sannan kuma tana da kyakkyawar halitta sauran sahabbai sai suke ga to mai lihiya ya fi su a yakin nan da shi za a bashi wannan wace mai daraja ta zama cikin kasansa sai wannan abu ya so samu wasu rai sai suka fara magana aka ji a gaya manzo Allah sai ya ga cewa za a samu wata fitina sai ce to a kawo ta shi wanda aka ba shi har ya ƙara masa ma wasu bayi bakwai dan dai shi ma ya kwantar masa da hankali ita kuma kasancewa ta fito daga babban gida kar ta kaskanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta sai ta zama cikin matansa ta zama cikin ummahatul mu'minina yanzu dan Allah ka ji wannan labarin ba ƙara jinjina zaka yi wa maiki sallallahu alaihi wasallam amma wani yazo ya ce wai ana cin mutuncin manzo Allah an ce yayi fa saboda Allah saboda Allah to su'u dhanni bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minin shi yake jawo haka mummunan zato akwai hadisi cikin musnad imamu ahmad da sunan ad-darimi hadisin abu abdurrahman as-sulami wanda yake daga ali ibn abi talib yake cewa hida hudithtum ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa dhannu bihi alladhi huwa ahna ahna'uhu wa ahda'uhu ahya'uhu wa ahda'uhu atqa idan aka gaya muku hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inji sayyidina ali shi ba yana tututiya da cewa shi sayyidina ali kawai yake ganin kansa da gashi ba kuma ƙarya yake sayyidina ali yana cewa idan aka gaya muku hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku yi masa kyakkyawan zato ku yi zaton da yake mafi kyau ba ma kyakkyawa ba ahya'ahu ay ahsanahu wa ahdah wanda yafi zama shiriya wanda yafi zama takawa saboda sai ka dauki kyakkyawar ma'ana koda kuwa lafazin ma zai dauki wata gurguwar ma'ana amma akwai kyakkyawar ma'ana to ka bashi kyakkyawar ma'ana wannan shiri abin da ya dace da kai amma mutumin nan duk sanda zai ga wani lafazi in ya tashi zai kara na bayan ba zai takaita akan lafazin ba zai kuma kara wata mummunar ma'ana akai yanzu a gurin zaka ga yana ta magana arkhas sitra hadisin Anas a wurin Zainab bintu Jahsh lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita Annabi ya musu walima mutane bayan ci abinci wasu suka zauna Annabi ya dan fita wai ko wasu za su fita wasu suka fita wasu basu gane ba basu fita ba wasu suka ci gaba da zama daga baya su ma suka fahimci zaman su ya matsawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka fita aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo to shine sai anan sai ya rike wani lafazi riwaya daya ce Imam al-Bukhari ya kata mu'allaka riwaya Ibrahim ibn Tahman mu'allaka in aka ce mu'allaka duk wanda yake ilimin hadisi da yake shi wannan bai san me ilimin hadisi duk mu'allakat da suke cikin Bukhari wanda bai yi wasulin sa cikin Bukhari ba sa cikin sahih Bukhari ba sa cikin sahih Bukhari ko da ka bude ka gansa a tsakiya kakka ce wannan Bukhari ya inganta shi a ka'idar ilimin hadisi da ya sani akwai mu'allaqat da yayi wasulin su a cikin sahihin sa wadannan kana cewa suna cikin sahih bukhari amma wadanda bai yi wasulin su a cikin sahih bukhari ba baka cewa suna cikin sahih bukhari ko sanadin sa ya inganta to riwayar hisham abin nan ibrahim ibn tahman bai wasulin ta a cikin ko ina ba da wannan isnadin da ya kawo bai wasulin sa ba haka yake ta mu'allaqa duk da cewa hadisin asalin hadisin yana cikin hadisin Anas to a ciki sai yake cewa a cikin wannan ruwaya wa arkhas sitra wa inni la fil hujra ba cewa yake yana hada hadisai ba zai hada goma zai hada 20 ya fita da natija amma mummuna to da a ce mai hankali ne shi in ya hada hadisan ai sai fita da kyakkyawan natija yanzu shi wannan hadisin guri ɗaya kaga wa inni la fil hujra annabi ya saki labire ina cikin daki sai ka ga wannan ruwayar kuma Bukhari da ya kawo ta sai ya share farkon isnadin ta shine alamar wannan baya cikin littafin sa abinda zan muku misali idan ku fahimci wannan shi to yana in an buda a ganshi kuma baya ciki bari an muku misali mushafi wannan da kake karantawa a cikin mushafi zaka ga suratu waye makkiyatun wahaya wannan yana cikin Qur'ani a gefe zaka ga izhizb kaza zaka ga juz'i kaza zaka ga sujjada wannan duk baya cikin Qur'ani amma kuma yana cikin mushaf an gane saboda haka ba dan an rubuta abu a cikin mushaf yake ake kira shi Qur'ani ba to wannan shine Imam al-Bukhari akwai abubuwan da ya rubuta su amma malamai duk sun yi bayani ga sharadin sa al-jami'u sahihu al-musnad sai wanda ya kawo isnadin sa cikakke wannan ne sharadin sa wanda bai kawo cikakken isnadin sa ba yana gaya maka cewa wannan ba cikin sharadi na to sai wannan ruwayar ta zo ta Ibrahim ibn Tahman a ciki yace wa arkhas sitra wa inni la fil hujra amma sauran ruwayoyi da yi wasulin su akwai ruwayar Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Anas wannan ruwawi Umayd ibn Abi Humayd al-Tawil al-Anas a gurin malaman hadisi kakkab shi yana cikin wadanda suka fi kowa sanin hadisin Anas Thabit al-Anas hadisin Thabit al-Anas ruwayar Humayd al-Thabit al-Anas mausula da ruwayar Suhaib ibn Abd al-Aziz al-Anas sai tazo da bayanin yadda abin yake yace sai yake cewa faraja'a fadakhala al-baita wa arkha as-sitra wa bay wa arkha as-sitra bayni wa baynahu sai ya dawo sai ya saki labule tsakanina da shi ma'ana ya saki labule ya zanto bana ganin su kaga daga nan sai kama gaban sa kaga wannan ila fil hujra ta tashi daga wannan ruwaya al-bukhari ya sake kawo wata ruwaya yake cewa hatta idza dakhala idza wada'a rijlahu fi uskufati al-bab sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kafarsa cikin kofar gidaki abin kofar shiga daki da abin dakhilatan wa ukhra kharija ya sa kafarsa daya ciki daya tana waje sai ya ce arkha sitra bayni wa baynahu sai ya saki hijabi ko kuma labule tsakanina da shi to inda a ce kai wato da kyakkyawan manufa kake hadu ruwayoyin ba da mummunan manufa ba sai kaga wata ruwaya da Imam al-Bukhari bai sa ta cikin sharadinsa ba ya datsi farkon isnadinta sai kaga ruwayoyi biyu da ya saka su cikin sharadinsa amma sun yi bayanin yadda abin ya faru kuma duk daga bakin Anas sai ka dauki waccan mummunar da kuma mummunar ma ma'ana har ka ce wai an yi mu'amalar aure Anas yana gurin a cikin ma duk ba magana mu'amala ya zo ya ƙara wata ma'ana to dan Allah wannan in an zauna da shi yana daga cikin abin da ya yi kokari ya bujuro da shi a lokacin to ka gaya mu Dr. Rabi'u a lokacin ai ya gaya masa ya ce to ai babu wannan saboda haka yake yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama mummunan zato kuma sakin labule ba shi yake nuna mu'amalar aure ba a cikin musnad da Imam Ahmad da musannaf da Ibn Abi Shayba da sunan al-Baihaqi Ibn Umar yana cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari mutum ne ya saki matarsa saki uku fatazawwajaha ghayru sai wani ya zo ya aure ta ya mace saki uku da ya aure ta ta tare wa akhlaqa al-baba ya rufe kofa da ita wa arkha sitra ya saki labule wa khashafa al-khimara ya bude mata lullubinta ففارق حسيه سكيتا قال لا تحل للاول حتى يذوق عسيلتها الاخر بذات حلت ده نفركم با سي ندبيون يا دندنيتا كاغا ا cikin maganar fa akwai arkhas sitra kaga ashe irkha ussitr ba shi yake nuna mu'amalar aure ba da shi yake nuna mu'amalar aure annab bazai ci bazata halatta ga dadin ba to kuma wannan arkhas sitra yana cikin sahih bukhari a munasabobi daban-daban munasabar rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyarsa ta karshe lokacin da Anas yake ba da labarin lokacin da ya leko ta wundan gidansa ya ga sahabbansa ya yi musu burbushi har suka ji daɗi a cikin abin da yake cewa fa arkhas sitr sai ya saki labulansa sai kowa nan ma mu'amalar aure yake nufi to ka ji fa irin yadda yake yi wa hadisan adabu karfa-karfa saboda dole sai ya fito da wata mummunar ma'ana ya jingina ta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba a bashi lokaci ba to da lokaci za a bashi yanzu ya kawo wani abin da yake nuna mummunan irin wannan da yake fada irin wannan fassara da suke yi da mummunar fassara da yake wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani lafazi ya bata shi ya masa mummunan zato da a ce zai dauko wannan manhajin ya dora akan alqur'ani alqur'ani ma zai kareta shi yadda yayi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama duk da fitowar ma'anarsu to alqur'ani ma zai iya masa wannan yanzu misali ka dauki kissar Zainab bintu Jahsh yana tazo a cikin alqur'ani wa iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس wallahu ahaqqu an takhsha. Wannan ayar inda a hadisin Abu Huraira ne ko Anas ko Abu Sa'id al-Khudri ko Aisha ko Sayyidina Umar ko Muawiya, to ba cin zarafin da ba zai yi ba kai. Kajima abin da yake wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koye wani abu a ransa. Kun san me yake koyewa? Wai yana koye sha'awarta, yana koye santa, kuma yana ma jin tsoron mutane ne, shi yasa ba bai bayyana ba. Haka zai ce tana da lafazan da zai yi wasa da hankalin mutane a kansu. Akwai sa'aya wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi, Allah ce kana koyewa a ranka abinda Allah zai bayyana shi, ya kake daga mu hannu. Wa takhsha an-nas, kana kuma jin tsoron mutane, kana jin tsoron mutane. To da hadisi wannan yazo, babu irin cin mutuncin da ba zai yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. A cikin suratu Isra, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kanu la yaftinunaka 'an alladhi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. داولنا آية أحاديثي ني أكا فدا توباب إلي تشم تنشن دبزي فدا با. الله سبحانه وتعالى إلا قيا ومن زنس صلى الله عليه وسلم وإن كانوا سنفس إلس لا يفتنونك سفتنيك عن الذي أوحينا إليك قبل أبن دمك يمك وحي لتفتري علينا غيره دنك أعقى من وني ألا تسورا قرس فتنيك كبر وندك كي كيك أعقى من وني إذا لتخذوك خليلا داسل إيك أبوك نقد قد أميمي ألا تولولا أن ثبتناك بعد من تبت النذوشي كما da kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila saura iris ka karkata zuwa gare su idan da ko haka ta faru la azaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamat da mun dandana maka wahala ninkin badinkin a rayuwa wahala ninkin badinkin a mutuwarka summa la tajidu laka alaina nasira sanan ba zaka samu mai taimakon ka ba a wajenmu. Kun dai ji lafazin ayar, Allah yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To a ce Anas shi ya ruwaito wannan hadisi, Annabi ya ce ga abinda Allah ya gaya mu, wallahi irin zakin da zai wa Anas sai Allah ya san. To in za a dabbaka wancan manhajin nashi, to za a ƙaryata wannan ayar, za a ce cin zarafin manzan Allah ne, saboda haka ba a yarda da ita ba. A cikin Al-Qur'ani kuna karantawa wajadaka dhallan fahada, Allah ya same ka marashin shiriya. In ya tashi dabbaka manhajinsa, kalmar dalal din ba irin ma'anar da ba zai dora mata ba. Kun san ko batacce shine fa mai kaza, kun san ko batacce shine mai kaza, kun ji zance manzon Allah batacce abinda zai ce kenan. Ko kun san batacce har ne kafiri mai shan giya mai kaza mai kaza, kun ga sun ce manzon Allah mai kaza ne. To kaga a haka Al-Qur'ani ma da yazo da wanda zai karanta shi, mu da muke san Annabi sallallahu alaihi wasallam muke san girman sa, idan muka tashi zamu fassara ayar yadda kowa hankalinsa kwance, ba zai ji wani abu ba. Allah ya same ka marashin shiriya, ya baka shiriya. Akwai wani tashin hankali? Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Allah ya ce ya yi wa Annabi wahayi a lokacin da bai san ma kunta tadri mal kitab, bai san wani littafi ba, wala al-iman, bai san wani imani ba. A bisa yadda yake dabbaka manhajinsa, an ce Annabi fakharrat fa'atharat an-naqati fakharrat, ya dauki mummunar ma'ana ya bayar. An ce Annabi sallallahu alaihi wasallam arkha sitr, ya dauki mummunar ma'ana ya bayar. To ina kuma a ce Annabi bai ma kunta tadri mal kitab wala al-iman, me ba zai faɗa ba. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أبيس منهج ونمتن wannan ayar ƙaryata ta zabi bai kamata mu yadda da ita ba domin an nasabtawa annabi zai iya yin shirka an nasabtawa annabi zai iya zama cikin asararru saboda ƙarya ce a bisa manhajinsa yadda yake wa alqur'an hadisa annabi fassara haka wannan ita ma yake ƙaryata annabi haka zai ƙaryata wannan abasa wa tawalla an ja'ahu al'a yanzu Anas a ce shi ne ya bada labarin ba alqur'ani ba ko Abu Huraira ko Sayyidina Umar to saboda haka a bisa manhajinsa alqur'ani ba zai kai labari ba a bisa manhajinsu a bisa yadda yake yi wa alqur'ani hadisan annabi hawan kawara ya fassara hadisan yadda yake so yayi kare-kare ya musu jela ya musu fuka-fukai to babu shakka ayoyin alqur'ani ma in ya zuriyo ta kansu ba za su kai labari ba a gunsa dukkan wasu hadisai wanda za a ruwaito an samu sabanin ruwaya wanda ya ruwaito ta wannan fuska wanda ya ruwaito ta wannan fuska shi a gurinsa duk ƙarya ne wanda babu wani malami da ya taɓa ɗabbaka wannan manhajin dan an samu sabanin nasuka wajen lafizinsu ko ma wataƙila wajen ma'ana a zahiri suna nuna bambanci ba ka ƙaryata duka sai dai ka nemi hanyar haɗa su wanda kuma wannan abinda ihamu ta'arud din ba a hadisai ba alqur'ani ma akwai irin waɗannan ayoyi wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin wa inna yawman 'inda rabbika fi yawmi miqdari 50,000 sana na an ce ka alfin can kuma an ce 50,000 sana sai ka ƙaryata ayar qur'ani ka ce gashi nan an ce yene ɗaya a wajen ubangijinka kamar shekara 1000 nan kuma an ce 50,000 sai ka ce to kaga alamun makarya ne nan ya za a ce shekara 1000 can a ce shekara 1000 ire-iren wani suna nan da yawa har wannan yana da littafi Muhammadu al-Amin al-Shanqiti dafu ihamu al-ittirab an ayi al-kitab ayoyi ne ya tara waɗanda suke kamanninsu in ka kalle su a zahiri kamar suna cin karo da juna ya ce amma babu karo da juna malamai sun san babu karo a tsakaninsu sun yi bayaninsu to haka hadisan manzo Allah idan an samu wannan a magana da ta fi kowace wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan katira amma an samu wani abin da a kwakwalwarka kai mai karamar kwakwalwa zaka ga kamar nan ya ci karo da wannan malamai su wanke maka wannan sai maka a'a ba abin haka ba to haka hadisai ba akwai annabi cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu sauraka malamai suka yi rubutu akan wannan akwai mushkilu bayan mushkilu sharh mushkilu al-athar na tahawu sharh mushkilu ma'ani sharh ma'ani al-athar shi ma na tahawu akwai mukhtalaf al-hadith na ibn qutayba akwai ikhtilaf al-hadith na shafi'i akwai littafin mushkilu al-hadith al-ahadith na ibn furak da sauransu duk abin da suke kwari shine hadisan da suke kake ganin suna rikitan maka suna rikitar da kai ka koma ka kwankwasa malamai ka ga me suka ce al-iraqi al-fiyas yana cewa wal matlu inna fahu matlun akhar wa amkana al-jam'u fala tanafu matani in wani matanin yazo ya kore shi kuma zaka iya hada su su zo sun zama guri guda yace fala tanafu to anan kada a ce sun saba da juna kamatin la yuridu ma'ala adwa akwai matan la yuridu mumridu ala musih akwai kuma la adwa wala tayara yace fannafi lil tab'i wa firra adwa ya kawo misalai yace wa illa idan kuma ba za su ba ko kuma aula ba za su hadu ba fa in naskhun bada fa'mal bihi idan ka gane cewa to akwai wannan shine farko wannan kuma ya zo daga karshe to sai ka ce wannan na ƙarshen ya shafa na farkon shine nasikh wal mansukh aula ko kuma baka iya samun abin da yake zai tabbatar da nasikh ba sai yace farajjih wa'mal bil ashbah to sai kai tarjihi akwai hanyoyin tarjihi masu yawa abin nan al-hazimi a cikin an-nasikh wal mansukh ya kawo wajen hanyoyi sun kai 50 iraqi ya kawo wajen sun kai 100 abin nan iraqi a cikin ta'taqid sun kai wajen 150 hanyoyin tarjihi. To in baka san wannan ba, me ya shigo da kai cikin gonar malamai? Dan kai barna? To idan ka tsaya ka saurare su irin waɗannan masu irin wani maganganu da shi da iyayensa na da duniya, duk zaka tabbata akwai su'ul qasd. Shi yasa malamai suka dage kan cewa zakin annabi yake. Wanda bai sani ba, to ya tsaya ya ji abinda malamai suke faɗa akai, nan zai fahimci cewa da mummunan manufa yake. Bari ce a kyautata masa niyya, shi fa ya ki kyautata wa sahabban annabi niyya, ya ki kyautata wa tabi'ai niyya, ya ki kyautata wa a'immatul huda niyya, ya ki kyautata duk limaman nan duk na shari'a niyya, ya ki kyautata wa jumhurin ahlus sunna niyya. Shi kuma wani na ce a kyautata masa niyya, a kyautata masa zato. Bai kyautata wa kowa zato ba, amma shi ai da ta kyautata masa zato. Saboda ina adalcin da yake cewa ai masa. So wannan abu da ya faru, Allah subhanahu wataala ya so ya bayyana gaskiya kuma ya wulakanta wanda yake cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cin zarafin ma'aiki, yake cin mutuncin sahabbansa. Kuma wannan aya ce, duk wanda zai ce zai ɗauki wannan hanyar, to ƙarshensa shi ma sai Allah ya yi masa irin wannan ƙuliƙulin kubura, sai ya wulakanta. Ko ba komai ba, yadda yanzu al'umma take la'antarsa, kowanne ya ishe shi, wallahi kowanne ya ishe shi. Muna fatan kuma gwamnati za ta kammala aikinta, shanyar nan da muke faɗa za ta yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Lokaci ya yi, za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada na kuskure. Allah ya bai mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.